Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Maraba da sake zuwa wata sabon shirinmu a yau. Ya aka ji daga jiya, mai sauraro ina fata ana cike da farin ciki domin mun sake zuwa. A cikin shiri na yau muna da fili don kiwon lafiya. A cikin shirin kuma, Malam Zaka Nuhu yana shirye domin ka a fili don sujada. Mai sauraro, akwai sakonni masu gina ruhaniya a cikin shirinmu na yau. Addu'a na da fata na shi ne, a ƙarshen shirin za ka yabi Ubangiji domin ka samu sako ta musamman. Sunana Ishaya Zakariya, ni ne jagoran shirin, ina maka maraba da sake saduwa da kai. Samdun kenan da dogara da wakarsu zaman lafiya muke nema. Ko ka san cewa ya kamata ka share akwatin maganinka? Abinda za mu yi magana kenan a kai a filinmu na kiwon lafiya. Dan Ladi bai gane ba wannan daren, bacci ya kasa zuwa masa, ga kuma zufa, yana ta juyawa a gado ba bacci. Ga shi gobe aiki, ya juya nan ya juya can, ya tashi ya nufi wajen akwatin ajiyan maganinsa, hannunsa ya fadi ma wata yar kwalba ya ɗauko ƙwaya biyu ya sha, bai kula kowace irin ƙwaya ce ba. Kwalban da ya ɗauko wata tsohuwar kwalba ce wanda ta daɗe har ma rubutun da ke a kanta sun shuɗe. Dan Ladi bai kula ko magani ne ya sha ko dafi ba, domin rashin kulawa. Ba da jimawa ba, Dan Ladi ya fara jin ba daɗi. Cikinsa kamar zai ƙone, barci ya watse gaba ɗaya, da jikinta ya ƙara tsanani, aka kai shi asibiti. Aka wanke masa ciki sai aka ba shi magani. Kwanaki da yawa yana bakin rai da mutuwa, ashe dafi ne Dan Ladi ya sha. Bayan kwanaki da ya samu sauki aka sallame shi, Dan Ladi ya zo gida yana da na sani. Shan magani a gida ba tare da shawarar likita ba hatsari ne, musamman magungunan da ba tabbas. Maganin da ta dade ba wuya a manta a yi kuskuren amfani da ita. Domin haka idan magani ta jima a ajiye, sai a zubas da ita. kuma akwai hatsarin shan fiye da yadda ya kamata. Likitoci da masu jinya da kansu sukan rantse cewa ba za su taba bawa kansu magani ba, musamman na kashe zafi. Idan likitoci da unguwar zoma wato nurse sun hanga hatsarin shan magani da kansu, balle wanda ba shi da sanin komai akan magani. Yawancin rashin lafiyar mutane da yawa domin shan magunguna ne barkatai. Abin da ya dace a musamman yara shine abincin gina jiki, kamar su yayan itacen lemu, ayaba, guava da sauransu. Ba zan manta da ganye da kuma isasshen ruwa mai tsafta ba. A kuma lura da cewa an rayar da yara cikin lumana da kwanciyar hankali. Ya kamata yara su guji magunguna a kurciyarsu, domin idan sun girma ba za su saba da shaye-shayen kwayoyi ba. Sau da yawa mutum yakan fara zaton yana bukatar kwayoyi idan ya tsufa, domin yana neman maganin da za ya hana gajiya da kuma ƙara ƙarfi. Amma kada a manta cewa babu wata kwaya da ke mayar da tsoho ya koma yaro dindindin. Idan mun tsufa, kamata ne mu guji kwayoyi, musamman waɗanda mu da kanmu muna saya a kasuwa ba tare da sanin likitan da ya ƙware ba. A duk lokaci ya kamata mu guji maganin barci, ba su da amfani kuma hatsari ne ga yara. Yara ƙanana dai hallinsu ne su gwada kome su ji yaya yake. Yara da yawa suka mutu ta wurin shan kwayoyi da kuma dafi. A gidaje da yawa za ka hange kwalaban magungunan da sun yi watanni, wasu ma sun yi shekaru a ajiye. Wannan bai kamata ba ko kaɗan. Ka jefar da su a bola ko a salga. Kada ka yadda yaronka ya taba abinda za ya zama ajalinsa. Idan ana bukatan jinya, a tutubi likita wanda za ya san irin magani ko shawara da za a bayar. Idan ba dole ba, kada ka dangana ga kwayoyin da za su kwantar da hankali, a ƙarshe fa sukan kai ga hatsari. Ka share akwatin maganinka a yau, ka sa dogara ga Allah da kuma halitta don warkaswa. Daga nan ba za ka ji tsoron rashin lafiya ba, domin lafiya ita ce uwar jiki da kuma rayuwar farin ciki. Allah ya ba mu lafiya.
Zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya muke nima. Zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya muke nima. Zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya muke nima. Yaro suna kula babu iyaye, yaro suna kula babu mazaje, jama'a ana kula tsoro sana. Zaman lafiya muke nima, yaro suna kula babu iyaye, yaro suna kula babu mazaje, jama'a ana kula. Zaman lafiya muke nima, zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya muke nima, zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya muke nima. Kulle guje yayi ce, kulle kashe yayi ce, kulle yake yayi ce, zaman lafiya muke nima.
Kaji labarin tashin da ke kau da duk damuwar ka AWR kasa kunye zakaji kalmomi masu karfafa ban gaskiyar ka don dawansa.
Adventist World Radio Muryar Bege Don Kowa a kasance tare da mu domin shiri na biye.
Mai sauraro, yau kamar kullum muna sake gode ma Allah domin kyakkyawan zarafi da ya bamu mu duba daga cikin kalmominsa. Kana bincike ne tare da Pastor Bitrus Nuhu Zaka kan maganarmu shine mahaɗin Samariyawa da Yahudawa. Za mu yi karatu daga cikin littafi mai tsarki, bishara ta hannun Yohana Sura 4 aya 9. Macen nan fa ba Samariya ta ce masa, yaya ya zama kai da kake ba Yahudi, kana roƙon abin sha a gare ni da nike mace ba Samariya? amma Yahudawa ba su mu'amalar komai da Samariyawa. Bari Allah ya ba mu ganewa. Ubangiji mun gode maka, ka iza mu da ruhunka mai tsarki da za ya bishe mu. Mun roki wannan domin Yesu shine mai cetonmu. Amen. Mahaɗin Samariyawa da Yahudawa. Yau za mu dubi Isa Almasihu a yanayi da ya zo domin ya kawas da bambance-bambance. Littafi ta ce, Samariyawa da Yahudawa ba su ma'amala. Menene dalilin rashin ma'amala? Dalilin rashin ma'amalan Samariyawa da Yahudawa domin an samu rarrabuwa. Ina aka samu? Littafi mai tsarki ta koya mana cikin Sarakuna ta fari sura 11, sura tasa ta 11, Sarakuna ta fari sura 11, aya tasa ta 28 zuwa 31. Littafi ta ce, a zamanin Jeroboam, Ubangijin Allah ya dubi irin mugunta wadda taka shiga cikin birni, ya dubi irin yanayi yadda Sulaimanu ke wulakanta jama'a. Sai aya ta ce, sai Allah ya ce ma Jeroboam, gashi zan raba gidan Isra'ila gida biyu, zan ba da kabila 10 cikin hannunka, kabila 2 kuma zan bari a hannun Sulaimanu. Dalili, nayi ma ubansa alƙawari da cewa mulki za ya tabbata cikin gidansa, domin Dauda bawana wadda ya kai tafiya mutum ne kuma cikin zuciyata zan bar wannan. Aya ta ce, Adonija da ya yaga rigarsa sai ya kasa ta gida 10, ya ce ɗibi gida 12, ya ce ma Jeroboam ka ɗibi gida 10, sa'annan gida 2 kuwa aka bari. Aya ta ce, wannan shine ya zanto tsatsaguwa da ya shiga tsakani, amma dukkansu daga mutum ɗaya ne. Yau ƴan uwa, muna shiga tsatsaguwa. Wannan zai ce maka shi daga kabila kaza ne, wannan ya ce maka shi daga dangi kaza ne, wannan ya ce maka shi daga jiha kaza ne, wannan ya ce maka shi daga jiha kaza ne. ƴan uwa, bari mu sani, dukkanmu daga gurin Allah ɗaya muke, da Isa Almasihu ya zo. Sai yaka iske da cewa Samariyawa da Yahudawa babu jituwa. Aya ta ce, gashi ya iske mace a bakin rijiya mai bukata, tana da maganin bukatar a wurin Isa Almasihu. Ta sani Yesu Kristi a daidai wannan sa'a ya ganta yana bukatan mu'amala ya shiga tsakaninsu. Amma kuma ina bata tsinkayi cewa akwai babban asiri a gurinsa ba. ‘Yan uwa, yawancin lokuta bambance-bambancen addinai, bambance-bambancen yaruka, bambance-bambancen mukami, bambance-bambancen yanayi na matsayi da sauransu, sukan samu kasance cikin yanayi da za mu yi asaran abubuwa da yawa daga gurin mutane wadda ya kamata su taimake mu, daga gurin mutane wadda ya kamata su biya bukatu na rayuwarmu. Mace nan ta zo bakin rijiya, ta kuma taho da rana, da ranan nan tana gudun magana, yanzu ta iske Yesu Kristi. Amma da ta dube shi sai ta ga wannan ba Yahude ne, wannan mutumin duk yadda muke, kwai bambancin da ya shiga tsakaninmu. Sannan ya roƙi ruwa, ya bidi ruwa, amma aya ta ce, to, yanzu babu ma'amala a tsakaninmu yaya? ‘Yan uwa, yana da kyau da ni da kai mu kawas da bambance-bambance a tsakaninmu, mu rungumi juna. Bahaushe zai iya ma Krista magani, Krista ya ma Bahaushe magani, mutumin jukun ya ma mutumin Fulani magani, mutumin tufi zai iya yi ma Fulani magani, Fulani ya yi ma mutumin tufi magani. ‘Yan uwa, abin da ke daukar mu a wannan duniya, abin da ke daukar mu a wannan zamani jahilci ne. Dukanmu daga mutum guda ne, dukanmu daga Adamu ne, dukan bil Adamu ta duniya daga Adamu muka fito, dukanmu mun fito daga yanki guda ne. Abin da ya kawo mana bambance-bambance, Malam Husumiyar Babel ne, kamar yadda littafi mai tsarki ya tabbatar. In ji littafin nan ta farawa, aya ta ce, a can ne aka yamutsa harsunan nan, da aka yamutsa harsuna, wayannan sun yi nan, wayannan sun yi nan, amma dukanmu a gaban Ubangijin Allah ɗaya muke. Idan ka yanka kowane irin mutum za ka ga jini iri guda ne ke fita. So domin haka ne ‘yan uwa, yana da kyau mu sani da cewa ya kamata mu rungumi juna, ya kamata mu karbi juna. Mace ba Samariya nan ta soƙin Yesu, a cikin dukkan Samariyawa babu wanda ya iya biya mata bukatarta, amma ba Yahudin nan shi ne ya biya mata bukata. Ka sani da cewa wanda kana gani kaman ba za ya iya maka maganin komai ba, ba za ya yi tsina na komai ba, Allah kan iya amfani da shi domin ya daga ka daga cikin yanayi da kake ciki. Yayan uwa, bari Ubangijin Allah ya taimake mu. Muna cikin addu'a, Ubangiji mun roƙe ka domin yau hidimar da muka ji da kuma dukkan zattuka da muka saurara, ka sa su yi amfani a rayuwarmu daga yanzu har abadin abadin. Amen.
Masu iya magana sun ce da ganin rago gwammajin labarin gwani. Me kake yi a cikin rayuwarka a yau? Me ka yi a yau a cikin yini? Waɗanne irin nasarori ka samu? Idan gona ka je, wane irin aiki ka yi? Idan kasuwanci ka je, wane irin kasuwanci ka yi? Idan ma aiki ne na ofis ka je, a yinin yau me ka yi? To idan fa za ka yi duk wata harka ta rayuwarka, ya kamata ka tabbatar cewa wannan harkar za ta kawo maka ci gaba a rayuwarka. Akwai mutane da yawa da suka kasa bude idanunsu akan irin abubuwan da suke yi. Sun kasa bude idanunsu domin su dubi wasu da suka yi nasara a cikin rayuwarsu har su koyi a gare su. To idan fa lallai za ka samu nasara, akwai irin abubuwa da ya kamata ka duba kan ka sa hannunka a wani guri. Aiki za ka yi, harkar kasuwanci za ka yi, lallai ya kamata ka lura mutane za ka yi harka da su, su zama waɗanda za su kawo ƙaruwa ne a rayuwarka. Kamar yadda na fara da cewa, da ganin rago gwammajin labarin gwani. To idan ka ji labarin gwani, za ka yi koyi da irin nasarori da ya samu, za ka kuma bi irin hanyoyin da ya bi har ya cimma irin nasarorin da ya ci. Amma idan ka yi tafiya da rago, to lallai kam za ka zama rago kamar sa. Domin idan kana son ka samu ƙaruwa ko ka samu arziki a rayuwarka bisa ga irin aikin da kake yi, to fa ba za ka koyi yadda za ka yi arziki a gun rago ba. Idan ko kana son ka koyi tsafta ne, ba a gun mai dauda za ka je ka koyi tsafta ba. A nan ba cewa nake kada ka nemi mutane za ka yi tarayya da su ba, a'a, ka nemi abokai na gari, ko da mai arziki ne ko da talaka ne. Amma harka yadda zuciyarsa take, matsayin zuciyarsa ita ce za ta nuna maka irin hanyar da yake bi. Saboda haka ba ina cewon kar kai abuta da talaka bane, a'a, amma akwai wasu mutane wanda a zukatansu sun riga sun karaya, sun karbi talauci. Idan kai tafiya da irin waɗannan mutane, to lallai ba za ka iya girma fiye da su ba. Idan tafiyarka da mutum ne wanda yake ganin shi gwani ne ya yi buhu goma na hatsi a kakar da ta wuce, a wannan kakan ma ya yi buhu goma yana kuma farin ciki, ba irin mutumin da ya kamata kai tafiya da shi kenan ba. Ka je ka nemi wanda yake ci gaba, ya yi buhu goma a kakar da ta wuce, a wannan ya yi buhu goma sha biyar ko buhu goma sha takwas. To irin wannan mutumin idan kai tafiya da shi za ka samu ƙaruwa. Saboda haka kada kai tafiya da mutanen da za su rage ka, kai tafiya da mutanen da za su kawo maka ƙaruwa. Ka yi tambaya akan irin abubuwan da su suke yi da suke samun ci gaba a rayuwarsu. Ta wurin haka kai ma za ka samu hanyar da za ka bi domin kai nasara irin tasu. Ka bude idanunka, ka bude kunnuwanka, labarin gwani ya fi ganin rago.
Ni na yi shiri zan biye su. Ina gayyatar ka da baka shirya ba, da cewa ka shirya domin zuwan Yesu ya same mu a shirye, kar ya zama mana abin mamaki. Mun gode maka da kasancewa tare da mu, mun kuma gode maka da sauraro. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, adireshin mu ita ce Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Idan ana so kuma a rubuta mana ta email, adireshin shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro, na gode maka da kasancewa tare da mu, na gode maka da sauraro daga gaitan yan uwa da abokan arziki. Babban godiyan shine yadda kake kira da kuma aika mana da sakonnin text, muna cewa mun gode muku. Gobe wata rana ce, a kokata a ci gaba da sauraron mu. A madadin dukkan wanda sun tallafa a cikin shirin, musamman shi Malam Zaka Nuhu da mawakanmu, duka muna cewa mun gode muku da tallafawa. Mai sauraro, kai ma na gode maka da sauraro. Ni ne Ishaya Zakaria na shirya ni kuma gabatar da wannan shiri, ina cewa yayan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma wadanda suke bidan Ubangiji ba za su taba rasa kowace abu mai kyau. ¶¶